بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barka mara saduwa a wannan rana mai albarka, rana ta 27 ga wata azumin Ramadan shekarar 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa garin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 18 ga watan 4 shekarar ta 2023 miladiya. Domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka, masallacin da ke karkashin makarantar Nurul Islam wadda take cikin anguwan Tufani a cikin garin Kaduna State. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, kuma ya sa ya zama kafaɗe gare shi abin da za mu kuskure. Muna roƙon sa ya gafarta mana. A jiya mun cike ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج. أيوه ذا مساشقنا الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وأن مجلس شيننا 22 التفسير وأن الشيكرة وأن كما إنا بشيني مجلس كرشي إذا الله سبحانه وتعالى يقيم به إن شاء الله تعالى ذا مرفي تفسير وأن الشيكرة وأن بغضب ذا أي تفسير با سيري فأكروا wanda za a gabatar da kuma malamai waɗanda za su zo su gabatar da kalmomi da nasihohi da tawjihat. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gode din a rai da lafiya. Na'am. A'udhu billahi
minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waqatilu fi sabilillah, ku yaƙe su domin yaɗa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine waqatilu fi sabilillah, idan za ku yaƙi kafirai ku yaƙe su ne yaƙi wanda yake domin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, domin ɗaukaka addinin musulunci, domin ya kasance mun samu yawaitan wato musulmai a cikin addinin musulunci waɗanda za su dinga furta kalmatu shahada. Wannan shi ne babban burinmu kuma babban fatanmu. Wato qatilu fi sabilillah, ba a yaƙi domin wato ƙabilanci ko kuma ɗaukaka wato wata tuta ko kuma a tara ƙasa ko makamancin haka, ko yaƙi na ƙabilanci. Wannan duka addinin musulunci ba a yin haka. Ana yaƙi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma fatanmu shi ne kowa ya kasance ya karɓi addinin musulunci. Shi ne wa qatilu fi sabilillah, idan za ku yi yaƙi sai ku yi yaƙi domin ɗaukar karman Allah subhanahu wa ta'ala, domin musulunci ya yawaita ko'ina ya shiga cikin birni da ƙauye, sassa da dama ya kasance duka duniya wato musulmi su ne mafi yawancin duniya da baki ɗaya. Wannan ana yaƙi domin haka ne. Alladhina yuqatilunakum, waɗanda kuma suka yaƙe ku wato sai ku yaƙe su. Wala ta'tadu, kada ku tara haddi, ku yi ta'addanci. wato a cikin yakin inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah subhanahu wataala baya san masu kaitara haddi wato baya san masu ta'addanci a al'amari na yaki a wannan ayar ta sauka wasu daga cikin malami ma'abuta ilimi sun ce ita ce ayar farko da aka saukar wanda suke umurni da yin yaki wato ayar farko da aka saukar wanda suke ba da umurni da ayatika kurai waɗanda ba su shiga musulunci ba ba su imani da Allah subhanahu wata'ala ba ga manzansa wato wannan aya ita ce ta farko a kafin a yi hijira daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara lokacin ba a maganan yaƙi ba maganan yaƙi ake ba ba a ana kokarin janyo mutane ne ana cinsa musu addinin musulunci da fahimta addinin musulunci wato ta bangarori da dama a lokacin ana shi yasa Allah yake ya faɗi haka idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim da kuma idfa billati hiya ahsan sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun haka ayoyin da suke nuna mana haka din cewa kafin hijira wato ba a yawaita yaki ba lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin da abubuwan da su dinga yi maka wato ka dinga yi musu afwa kana tau da kai Allah yana son mai kyautatawa mai tau da kai haka da Allah yake cewa wahjurhum hajran jamila ko da za su aikata wasu ababe marasa kyau da kaurace musu kauracewa wanda yake mai kyau wa qawluhu ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala lasta alaihim bimusaytir to wannan ayoyin duka suna nuna mana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a makkatul mukarrama da shi da wato sahabbai lokacin ba a yi umarni da yawaita yin yaƙi ba yaƙan wato kafirai lokacin ana da'awa ne ta bangarori da dama kamar yadda malamai suke ishara haka da ayoyi kuma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zo suke bayani haka a lokacin wato ana kiran mutane da hikima ne da ta hanyar da'awa ne to shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa wannan ayan wato ana magana ne wato usulubi ne a Allah subhanahu wataala yake yi na tana kira ne ga waɗanda ya cancanta a yaƙe su su ne kafiran nan wanda suka fidda annabi daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara to waɗannan kafiran Allah subhanahu wataala yake tunawa annabi da sahabbansa wanda suka musguna maku wato tankir ne tunasarwa ne wanda suka musguna maku kuna makka suka azabtar da ku kowa ya san yadda aka azabtar da su Bilal da su Sumayya da su Ammar wanda mun yi bayanin yadda aka azabtar da su a makkatul mukarrama wanda har malamai suke cewa su ne farkon wanda suka yi shahada a addinin musulunci wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shuɗe ya ga yadda ake azabtar da su ya ce isbiru ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna saboda su yasir da su sumayya da su bilal din da su amma an azabtar da su azabtarwa wadda take mai yawa sosai mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ga yadda ake azabtar da su sai yace su yi hakuri lalle makomanku ita ce aljanna insha Allah ta'ala a ƙarshe dai azabtarwa ta yi yawa har wasu daga cikin sahabbai suka yi hijira daga makka suka shiga ina wato suka je habasha aka ce ku yi hijira ku tafi habasha saboda a habasha akwai wani sarki wanda baya bari a zalunci wasu a wannan garin sannan baya da kuma suka yi hijira suka tafi madinatul munawwara to shi ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yana tunawa annabi da sahabbansa ku yaƙi waɗannan kafiran wanda suka musguna maku wanda suka yaƙe ku suka azabtar da ku wanda suka sa har kuka yi hijira kuka tafi habasha daga baya kuka yi hijira kuka tafi madinatul munawwara shi ne wa qatilu fi sabilillah ku yaƙi domin Allah subhanahu wataala domin yaɗa addinin musulunci alladhina yuqatilunakum yaƙi waɗannan mutanen wanda suka musguna maku addinin musulunci wanda sun kafin addini ya yawaita ya yaɗu wato ta ko'ina sun azabtar da ku ta kai ta kawo har kuka bar garinku makkatul mukarrama kuka tafi birnin madinatul munawwara wannan zancen farko kenan na malamai ma'abuta ilimi zance na biyu waɗanda suke ganin wannan ayan wato mansuha ce sun goge ta. Daga cikin masu wannan ra'ayin akwai su Ar-Rabi', wanda wannan ra'ayi ne na su Ibn Zayd da Rabi'. Ibn Zayd da Rabi' suna ganin wannan ayan wato ayan da ta zo can cikin suratu Tauba, ayoyin da suke suratu Tauba sun goge wannan ayan. Tunda ana Allah ya ce wa qatilu ku yaqi domin dokar addinin Allah subhanahu wa ta'ala da musulunci ku yaqi wanda suka yaqe ku wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaqi wanda suke yaqin ku. Ina fata an gane. To wanda ba su yaqe ku ba, ba za ku yaqe su ba kenan, ko ba haka ba? Abinda ayan take nufi kenan. Amma san cikin suratul Tauba sai Allah yake cewa fa idan salakal ashhurul hurum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وتقياكم بدن وتنا الفرما سن شوط سي قياقي مشركاي duk inda kuka same su sa'an sun yaqe ku ko ba su yaqe ku ba duk inda kuka gan su fi me wajau da su fi fatafata da su ko yi baje baje da su. Ina fata ana tare da ni shine faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wato duk inda kuka same su sai ku yaqe su. Ina fata ana tare da ni. Tayyib, haka a can cikin suratul Tauba din da Allah ke cewa inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Kun ga annin shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Wato idan za ku yaƙi mushrikai, ku yaƙe su ne gabaki ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku. Ina fata ana tare da ni. To in za ku yaƙe su, ku yaƙe su gabaki ɗaya, sawa'un su sun yaƙe ku ko ba su yaƙe ku ba, idan ku tashi yaƙen su, ku yaƙe su gabaki ɗaya. Ina fata an gane. To saboda haka ra'ayin Ibn Zayd da sura Zai suka ce waɗancan ayoyin da suka zo cikin suratul Tauba sun goge wannan ayan. Tunda wannan ayan ta ce ku yaƙe wato kafiran da suka yaƙe su, amma a cikin Tauba Allah yake cewa ku yaƙe kafirai gabaki ɗaya, sawa'un sun yaƙe ku ko ba su yaƙe ku ba, ku yaƙe su gabaki ɗaya. Ina fata ana tare da ni. Ra'ayi na uku na malamai shi ne suka ce wannan ayan wato tana magana a kan matakan da aka bi wajen wato farlanta jihadi mai yaƙi. Farko wannan shi ne ra'ayin kuma su Ibn Abbas da su Umar Ibn Abdul Aziz da su Mujahid suka ce wannan ayan ba a goge ta ba, wato muhkama ce. Suka ce a farkon al'amari Allah subhanahu wa ta'ala wato ya saukar da aya wadda take magana akan ne akan wato yaƙi. Ayan da aka fara saukarwa wadda take magana akan yaƙi ita ce ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa udna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir, wato an ba ku izinin ku yaƙi ne wanda suka zalunce ku kafirai wanda suka zalunce ku. Ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa qatilu mushrikeena alladhina wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, wannan shine mataki na nuna ne na jihadi. Haka ce ku yaƙi wanda suka yaƙe ku. Sai mataki na uku Allah yake cewa ku yaƙi kawai kafirai gabaki ɗaya. Kun ga matakan da aka bi na farlanta jihadi kenan, wato yaƙi. Matakin farko an ce wanda suka zalunce ku, wato an ba ku izinin ku yaƙe su. Sai mataki na biyu aka ce ku yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suka yaƙe ku. Mataki na uku kawai ku yaƙi kafirai gabaki ɗaya. Ina fata an gane. To saboda haka wannan shine mataki na uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya ba da umarnin wato a yaƙi kafirai gabaki ɗaya, shine wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Tayyib, wato hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafin mu yi bayanin waɗannan hadisan zan tunatar da ku abin da ya faru na sulhul hudaybiyya. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taho yana so ya zo ya aikin umra da shi da sahabbansa suka baro madinatul munawwara har suka zo hudaybiya hudaybiya asalin kalmar wato hudaybiya wata rijiya ce wanda suke kusa da makkatul mukarrama sai annabi ya ji labarin cewa gashi kafare sun ji labarin za su zo su yake su su ba san cewa annabi ba wai ya taho da niyyar yaki bane shi ya taho da niyyar yi menene aikin umra to da labarin ya isa sai kafare suka ce su tunda haka ne ai ko ba zai cika shiga Makka ba lalle mu je sai mun yake shi annabi sai suka yaka ya da zango a wannan region wanda ake kiran ta Hudaybiya wanda take kusa da Makkatul Mukarrama daga nan sai mushrikai sai suka turo wato jawasis nasu da suka zo suka fara tattaunawa da annabi a turo wannan ba a samu ittifaki ba a turo wannan ba sa haddi da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sa wato aka samu ittifaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su waɗannan kafirai na Makka ɗin aka yi sulhu a lokacin cikin sulhun da aka yi shine za a bai wa annabi dama shekara mai zuwa ya shigo ya yi aikin umra wasu malamai suka ce kamar yadda dalilai suka yi bayanin haka annabi ya zauna a nan Hudaybiya ɗin gwargwadon kusan wata ɗaya yana a wurin sun suke sulhu kuma akan cewa za a daina yaƙi tsakanin annabi da kafirai gabaki ɗaya tsawon shekara goma za a daina yaƙi to a lokacin da ake wannan sulhun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yadda ake sulhu sai ya juya wanda har wasu daga cikin sahabbai suka mai inkari ta yaya za a yi bayan mun zo da niyyar aikin umra kuma a ce mu koma ba za mu yi aikin umra ba annabi ya ba ka hakuri har ma da ƙarshe karɓi shawaran matayensu kuma aka ci nasara suka ce to a warware umra ya rasulullah tunda ga sunan da aka yi hakuri a koma kawai kuma aka koma ana cikin koma su Umar ibn Khattab suna cikin wanda suka zo wajen annabi da zafi suna nuna ta yaya za a yi a koma bayan azumin da muka zo muka yi ana nan kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa tamma ni'matuhu 'alayka wa hadika siratan mustaqima wannan malamai suke bayani sulhun nan da aka yi na Hudaybiya an samu fathu wato an samu buɗi a addinin musulunci kaɗan daga cikin buɗi shine an samu adadi mai yawa na kafirai sun shiga addinin musulunci ta sanadiyyar wannan sulhun da aka yi wanda shekarar da ta zagayo da annabi ya zo yin aikin umra sai kasance ya zo da dubban mutane wanda tsakanin tazaran wannan shekarar da shekarar da ta zagayo an samu adadi dubbai sun shiga musulunci kuma suka shiga Makka suna masu izza wanda annabi wato ya zo ya yi ta yin mai ya zai ta rushe gumakan da suke gefen Makka da suke gefen Ka'aba afwan wanda ya zo ya umratul qada wato na qada din maimakon shekaran da ta wuce wannan shekaran ya zo ya umra wanda ya rushe gumaka ya shiga da izza ya yi wajen kwana uku wato yana gudanar da aikin umra to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo zai yi wannan umran na shekaran da ta biyo wannan shekaran da aka hana su sai wasu daga cikin musulmai sai kokwanto ya kama su suka ce kai sun san halin kafiran Makka kada fa mu je aikin wannan umran wannan shekaran ma su mana kwantan ƙauna su zo mana cikin aikin umran nan su zo su yaƙe mu tunda kafirai ba su da ni ba su da amana kuma gashi mu yanzu za mu shiga wannan aikin na umra lokacin watanni ne na alfarma idan aka ce watannin alfarma su ne watanni hudu ɗin nan na Muharram دا شوال بالقعرة بالحجة محرم دا جنان سيوسو صوروه كاما فنزوه أيكم ونن أمرا سي الله سبحانه وتعالى يتوقع دوانا آية ترى صوروه كاما فجيك أي في أيكم أمرا دون amma fa idan kuna cikin aikin umra suka yake ku Allah yake cewa kuma ku yake su shine wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu amma idan za ku yake su din kada ku wuce gona da iri ku ku yi ta'addanci wajen wato wannan ramuwa da za ku shi yasa shi jihadi malamin suka fasa jihadi zuwa kasa gida-gida da yawa akwai jihadin talab akwai jihadin dafi jihadin talab kamar yadda al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya ishara da su Imam al-Qurtubi da su Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsiransu idan muna tare da kafirai yanzu farko za mu ce musu su shiga musulunci idan ba su shiga musulunci ba za mu karɓi jizya a hannunsu wato za mu sanya musu haraji wanda za mu dinga karɓa duwatsa ko duk shekara idan suka ibadawa to anan yana halasta mu yaƙe su wannan wani irin yaƙi kenan nam jihadu talab kenan wannan shi ake kira jihadu talab akwai jihadu daf'i shine wanda lokacin da annabi suka yi haraman shiga makka wato su gabatar da umra ta qada sai wasu musulmai suka dan ji tsoron shiga domin kada kafirai su su yaudare su sai Allah ya saukar da wannan aya idan ma sun yaƙe ku ku yaƙe su wannan shi ake kira jihadu daf'i kenan ina fata ana tare da ni to saboda haka حديث يا تبتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يا ذاتكين سيهو البخاري سيهو المسلم لسى السنن النبي يكي تيوى واتو كتفي قياكي إذن ذا قياكي هذا قياكي واتو كافري كذا قياكي ماتا وان بسو واتو باكد الزنبي أو دنياي أنقانيكو ووصو حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تيوى كذا قياكي yara ƙanana idan ana yaƙi haramun ne wato a kashe su yara ƙanana da mataye da tsofaffi da kuma wato marasa lafiya da waɗanda suka killace kansu suke ibada wannan ba a taɓa su wajen yaƙi sai dai idan su ma sun zo sun yaƙe mu ko sun yaƙe su to a nan za ku iya yaƙan su za ku iya kashe su shi yasa a wani hadisi an samu wato lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an samu wata mace da aka kashe ta mushrika kafira sai aka kace kace da ita sai annabi ya riga wanta an yi waje-waje da su an daddatse su ta ko'ina an gane ko an yi kace kace da wannan gawan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce danne wannan matan da aka kashe ta duk da kafira ne amma baya halarta a yi kace kace da gawanta sai annabi da cin daga wannan lokacin sai ya haramta kashe mata idan ana yaƙi ina fata ana tare da ni shi yasa annabi yake cewa la tumassilu wato kada ku kashe kashe da gawa idan kun kashe su wala taqulu sannan kuma kada ku karbi wato ku sasi ko ku karbi wato wani bangare na ganima kafin a yi ne wato araba shine gulu an gane kamar yadda ayoyi suratul anfal da suratul tauba wanda suka haramta haka annabi yake cewa wala taqduru kada kuma ku yi ha'inci ko yaudar idan ana rayuwa ko da kafirai ne haramun ne a yaudare su ina fata an gane misali kafiran da ya kasance akwai alkawari tsakaninmu da su babu yaƙi baya dacewa mu yaudare su mu ha'ince su baya an tsaida cewa babu yaƙi tsakaninmu da ku za mu dinga karɓar jizya sai daga baya wasu musulmi su sulalu musulmi su yaƙi waɗannan kafiran annabi yake cewa wannan haramun kuma duk wanda ya irin wannan yaudaran ranar tashi alkiyama za a tada shi gaban mutane a ɗaga masa tuta ana ga wannan ya taba yin yaudara a duniya kuma a ji a masa azaba ta wutan jahannama saboda wannan yaudarar da ya yi. Annabi ke cewa wala taqtulu walidan, idan ma za ku yaƙi kada ku kashe ƴaƴa ƙanana su ne walidan. To saboda haka ya tabbata Abubakar bin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda al-Imam Malik bin Anas ya shidda a cikin Muwatta nasa da al-Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra nasa, ya kasance idan ya tura Yazid ibn Abi Sufyan wato zuwa Sha domin gudanar da yaƙi, sai ya ce idan kun je yaƙi kada ku kashe yara ƙanana, kada ku kashe mataye, kuma kada ku kashe tsofaffi duk wanda ba sa iya yaƙi, kada ku kashe waɗanda suke bauta ko da kafirai ne, idan sun killace kansu suna bauta wuri ɗaya ba su iya taɓa ku ba, kada ku taɓa su. Wannan wasiki da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yi wa sahabbansa, haka su ma sahabban wanda suka karɓi khalifanci ire-iren su Abubakar Siddiq sun kasance suna zartar da wannan wasiya. Hal gani da waɗanda ba a kashewa wajen yaƙi, a malamai sun yi bayanin su, aƙalla al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an al-Karim wato ya ambaci wasu ɓangarori wajen guda shida tare da bayanin matsalori a kansu. A nan nake so in yi bayanin cewa kafirai yanzu suna kiran musulmai su ne 'yan ta'adda, wato terrorist. Suna kiran kafirai su ne ne? Suna kiran kafirai suna kiran musulmai su ne wato 'yan ta'adda, wato su ne suke aikatar da wato jarima ko laifuffuka na terrorism. Su suna kiran musulmai su ne terrorist. Idan aka ce don me suke ai musulmai su ne suke yaƙan mutane, suna karkashe mutane, suna karkashe har waɗanda ba su cancanta ba a kashe su. Kun ga wannan maganar ƙarya ne. Asali ma waɗanda suka hana a kashe waɗanda ba su cancanta ba a kashe su, su ne musulmai. Kamar yadda muka karanta waɗannan ayoyi da hadisa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, har ma sahabbai kun ga mun yi magana, wato Abubakar Siddiq ya kasance idan zai tura rundunar yaƙi yana masa wasiki wato kada su kashe waɗanda bai cancanta a kashe su ba. Daga cikin waɗanda bai cancanta ba a kashe su ba akwai mata, kamar yadda muka yi bayani. Malamai ma'abuta ilimi sun tattauna matsala a kan kashe mata, amma zance mafi inganci idan ana yaƙi ya ɗauka ba a kashe mata, amma idan su waɗannan matan wato su sun ɗau makami sun zo suna yaƙan ku musulmai, to a wannan halin yana halasta a kashe su. Sai ya kasance wato za a yi jihadu dafi ne, za a yi ne za mu kare kanmu ne daga waɗannan matan wanda muka gan su sun zo da makamai suna kashe ni. Saboda haka zance mafi inganci in mata sun kashe mu, mu kashe su, amma in mun zo yaƙi mata ba su taɓa mu ba, to bai ga mata mu taɓa su ba, kashin farko kenan. Sai kashi na biyu, asbiyan, yara ƙanana. Yara ƙanana hukunci su kamar mataye ne. Idan ana yaƙi yara ƙanana wato ba a kashe su, amma idan muka ga sun ɗauki makamai sun zo suna kashe mu musulmai, to a nan mu ma yana halasta mu kashe su. Sai na uku su ne ar-ruhban, wato malamai da waɗanda suka malaman Yahudawa da ira har ma malaman Kiristoci wanda suka killace kansu domin ibada da kuma wato koyar da su sauran mutanensu. Su waɗannan idan ana yaƙi su ma ba a taɓa su, idan mun same su suna cikin inda suke ibada wato ba a kashe su, suna cikin church ɗinsu ko wurare na ibadu ba a kashe su. Ina fata ana tare da ni. Amma inda za mu same su cikin kafirai da makamai, ko za mu same su cikin kafirai a cikin church, to a nan idan mun same su da makamai za mu iya kashe su suma. Ina fata ana tare da ni. Waɗannan matsaloli duka na tattauna su sosai a project ɗina na wato a PhD na doctoral. Ina fata an gane da bayanin malamai dai sosai a kan waɗannan matsaloli na waɗannan wanda ba ya halatta a kashe su ɗin. Haka mutane na nawa kenan mun faɗi mata, ko muka faɗi ƙananan yara, muka faɗi na malamai na malamai da kuma masu bautar wato a Yahudawa da Kiristoci sai na nawa kenan sai na hudu sune azamna sune ko azumna sune wato a marfa lafiya almarda marfa lafiya yayin da aka je yaki sai muka samu wasu daga cikin kafirai ba su da lafiya to anan arwaito daga sahanun sahanun shi abin da yake gani marfa lafiyan nan za a iya kashe su amma zance na biyu shine wanda aka rawaito daga ibnu habib akan cewa ba a kashe su marfa lafiya to amma abinda malamai suka rinjaya da suka tattauna matsalan dangane da marasa lafiya na kafirai shine idan ya kasance marasa lafiyan nan mun same su a gadajen asibiti ko a ɗakunan suna jinya inda wato basu bamu same su da makami da suna yakin mu ba ko kuma bamu same su suna ba da wasu ra'ayoyi na taimakon a yaƙe mu ba ko kuma basu same su suna taimakawa da dukiyoyinsu ba ko wasu fikirori ko wasu dabaru wato na yaƙi to su ma baya harasta a kashe su wannan shine abin da jami'an malamai suka tafi sai na biyar shine ashiyof tsofaffi suku wanda suka tsufa daga maza da mata su ma ba a kashe su tsofaffi ina fata an gane al-imamu malik ya ce ba a kashe su shine kuma abinda jamhurin malamai suka tafi a kai an gane ko musamman tsofaffin ne kasance sun tsofaffi ko ba sa iya yaƙan musulmai to saboda su waɗannan ba a kashe su kuma abinda malamai suke ƙarin bayani akan haka ɗin shine musamman ya kasance ba su ba da dukiyansu ba ana yaƙan mu da dukiyansu ko makamansu ko ra'ayoyi nasu kun san akwai wasu tsofaffi akwai dabaru tattare da su za su iya zama gida su ba su fito wajen yaƙi ba amma suna saita wato su waɗanda suke yaƙi suna cewa ku yi kaza ku bar kaza idan muka samu irin waɗannan tsofaffin to su ma kashe su za mu idan ana yaƙi amma idan muka samu tsofaffi cikin wanda su ba ma ta ma maganan ma ba sa iya magana wato sai an ɗaga su an juya su irin waɗannan tsofaffin su ne wanda ake magana wato ba a kashe su amma tsofaffin da suna taimakawa da fikirorinsu da dabaru wajen yaƙi ko da dukiyoyinsu ko da ra'ayoyinsu ko makamancin haka ko kuma suna ma sun saurar da ƙarfinsu suna ɗaukar makamai to irin waɗannan tsofaffin dole ne za mu kashe su ina fata an gane a je a duba wato maganganun malaman tafsiri tun daga su ibnu jarir at-tabari da su ibnu al-arabi a cikin al-jami' al-ahkam al-qur'an al-karim da su ibnu atiyya al-muharrir al-wajiz da kuma al-imam al-qurtubi da al-allama shaykh muhammad bin salih al-utsaimin duka za a samu waɗannan ƙarin bayani akan waɗannan zantuttuka insha Allah ta'ala kuma wannan shine abin da imam malik ya tafi a kai da abu hanifa imam shafi'i yana da zance biyu zancen farko yana tare da su imam malik da su abu hanifa an gane ko sai na biyu shine yana ganin cewa za a kashe su gaba shi daya wato su tsofaffi sawa'un sun taimaka da ra'ayoyinsu ko ba su taimaka ba sun taimaka da dukiyansu ko ba su taimaka ba wato sun fito da makamai ko ba su yi kowane datti da muka samu kai za mu yi waje-waje da shi idan ana yaƙi amma dai abin da malamai suka rinjaya shine zancen da jamhurin malamai suka tafi a kai shine ba a kashe su in dai ba a halayen da muka yi bayani ba sai kuma yanzu guda nawa kenan muka faɗa na guda biyar kenan to su waɗannan tsofaffin inda a ce da makamantansu irin mata da sauransu inda za mu kamo su a wajen yaƙi to ya za mu yi da su shine malamai suka ce akwai zantuttuka yana harasa ga shugaba ya zartar da ɗaya daga cikin ababe guda biyar na farko zai iya musu afuwa ya yafe musu bayan mun kamo su wajen yaƙi kenan na biyu kuma za a iya ɗaukan abin nan za su iya falsan kansu a sanya musu wasu abin nan na dukiya su baya sai a ce shi kenan su na uku shine za mu iya mai da su bayi wato su dinga yi mana hidimomi a gida na hudu shine za mu iya ɗaukan alkawari da su mun kamo ku saboda addininmu ya ce kada mu kashe ku shi yasa wato muka bar ku amma abinda muke so shine yanzu mu dau alƙawari da ku zamu ku za ku ciki amma kada ku kuskura ku zo ku dinga taba mu ko kuna musguna mun sai na biyar ce mu makarbe jizya mu sanya musu jizya duk shekara su dinga ba da kaza ko duk wani lokaci kaza su ba da kaza waɗannan kunce-kunce guda biyar malamin ma'abuta ilimi sun yi bayanin da shugaba in aka samu waɗannan mutanen a wajen yaƙi tunda su baya halatta a kashe su zai iya zartar da ɗaya daga cikin ababen nan guda biyar da aka da muka yi bayanin su ina fata ana tare da mu tayyib a sai abin da ya shafi wurare na ibada idan ana yaƙi ba a sassafa su an gane ko akwai malaman da suke wannan bayani wato wuraren ibada ba a sassafa su idan ana yaƙi sai bangare na nawa kenan za a faɗa yanzu na bakwai ko su ne manoma idan ana yaƙi mun je za mu yaƙi kafirai sai mu samu wasu daga cikin kafirai suna a gonakinsu ko a shagunan suna hadarar hadin kasuwansu to waɗannan fallahun abinda al-Imam Malik bin Anas ya tafi akan shi ne ba a kashe su amma Imam Shafi'i wato ya tafi akan za a kashe su amma zance mafi ingancin waɗannan manoman da kuma wato wanda muka same su a kasuwanni in dai ana yaƙi ne na ramuwa tunda kun ga su ba su taɓa wa ba suna cin suna ayyukan su bai ga mata mu taɓa su ba sai dai idan ana yaƙi ne na mai jihadul talab shi ne su ma sun ƙi miƙa wuya sun ƙi ba da jizya kun ga yana halarta mu yi mu kashe su sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to saboda haka a wannan ayar da muka karanta yanzu tana da alaƙa da ayar da ta riga ya ta akan wanda muka cike da ita akan magana aikin hajji ina fata an gane inda take da alaka da ayan da ta gabace ta shine maganar sulhul hudaybiyya da muka yi akan cewa a waɗannan musulman da suka ji tsoron cewa kada mu je mu yaƙi a yanzu mu je aikin umra idan muka je aikin umra ba mamaki su faran mamu muna cikin aikin ibada wato na umra sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan ki cewa idan ma sun faran maku sun yaƙe ka za ku iya yaƙan su to kun ga aikin hajji yana cikin wato ashhurul hur ina fata an gane shine munasaban ayan da ayan da ta gabace ta sai Allah yake cewa waqtuluhum haythu taqiftumuhum su waɗannan kafiran wannan damirin yana koma ma kafiran da muke bayanin su ayan da ta gabata da Allah yake cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu to su waɗannan wanda aka halasta muku cewa za ku iya yaƙan su in sun yaƙe ku amma kada ku ƙetare haddi kada ku kuce gona da iri wajen yaƙansu a inda Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu ƙetare haddi sai Allah yake cewa to in sun yaƙe ku din waqtuluhum fi siyajihim haythu wajadtumuhum a haythu taqistumuhum duk inda kuka same su ina fata ana tare da ni wa akhrijuhum sai ku fidda su suma daga gidajensu ku kore su min haythu akhrajukum sai inda suka kore ku wato kamar yadda suka fidda ku daga gidajenku ku ma ku fidda su daga gidajensu sun fidda ku daga makkatul mukarrama suka maida ku madina saboda haka in sun yaƙe ku ku ma ku yaƙe su ku fidda su daga garuruwansu haka mu ma yanzu in sun zo sun yaƙe mu sun fidda mu daga garuruwanmu yana halarta mu je mu yaƙe su duk inda muka same su ma mu fidda su daga garuruwansu والفتنة أشد من القتل كافر في المسكي أكي شيطا وسمع رسك فصل فتنة أن نشين الشركة كافر في المسكي أكي يأتي أنني من القتل في يد كيسا سيدة كشي سند زامي منين سنديا كشي سو كافر في المسكي أكي للشركة المسكي أكي إنك أتي سنبروا أن كافر في المسكي أكي سو بزامي أكي سو kisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal fitnatu ashaddu min al-qatl sanadiyan kafircin su shi ya dinne musu wato kisa inda ake sun karbi musulunci ba za mu yaƙe su kun ga kafirci yafi wato kananin sa yafi kisa kenan wala taqtuluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi aw taqra'a wala tuqatiluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi ina fata an gane kada ku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma harami na Makka hatta ya ƙwatilu kun fi har sai in kun sun yaƙe ku a cikinsu. Amma in sun yaƙe ku a haramin za ku tsale rafƙare su, za ku yaƙe su a lokacin da za ku je aikin umra ɗin nan. Idan kuna cikin aikin umra sai suka zo suka yaƙe ku, Allah yake cewa ko da a watanni na mai alfarma ne kuma a cikin Ka'aba a nan Makka inda aka haramta yaƙi, ba zai taɓa yiwuwa su zo su yaƙe ku ku yi shiru ba, ku ba ma hannayen ku. In sun zo suna yaƙan ku ma ku yaƙe su. Wannan shi ne jihadu dafi ɗin, shi ne wala tuqatilun inda al-masallah haram, kada ku ku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma tunda yaƙi a cikinsa haram ne. Tunda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a haka, ya tabbata. Ina fata ana tare da ni hadisin da ya zo na Abdullah ibn Abbas wanda ya zo cikin sahihaini, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle an yaƙi inna hadal balad haram, wato yaƙi a wannan gari haramun ne, wato baya halatta a yaƙi a cikin Makkatul Mukarrama a Ka'aba ko a harami, shiga ma da makamin wurin baya halatta kamar yadda ayoyi da hadisai wato suka yi bayanin haka. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa haramahullahu azza wa jalla, Allah ya haramta ayyaki a Makka a yawma khalaqa as-samawati wal arda, tirran da aka halitta sammai da kasai, fa huwa haramun bi hurmatillahi ta'ala, wato haramun ne ayyaki da a Makka ko a harami ko a shigar da makami cikinsa, wato bi hurmatillah, Allah ya haramta shi ne da wato alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama, wato haramcin daga Allah subhanahu wa ta'ala ne. Walam yahillu al-qital fihi, ba a halarta yin yaƙi a cikinsa ba, li aharin qabli, da wani wanda ya rigaye ni. Ina fata an gane. Walam yahill li aharin qabli, hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa walam yahillu li, har ni din ma ba a halarta mani ba yaƙi cikinsa, illa sa'atan min nahar, in ba ɗan wani lokaci ba na yini, fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama, saboda haka bayan an halasta mana kuma haramcinsa ya dawo wato kamar yadda da yake. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tuqatilun, kada ku yaƙe su, ko wala taqtulun, kada ku kashe su, inda al-masjid haram, a wajen masallaci mai alfarma, hatta yuqatilukum fi, har sai sun sun yaƙe ku, in sun yaƙe ku ma ku rama, ko hatta yaqtulukum fi, har sai in sun zo sun kashe ku ko sun yaƙe ku a cikin wato Makka din ko a cikin harami. Idan sun yi haka to ku yaƙe su ko ku kashe su, fa in qataluukum, in sun kashe ku ko sun yaƙe ku, faqtuluukum, sai kuma ku kashe su ko ku yaƙe su, kadhalika jazaa'ul kafirin, wannan dai shine sakamakon kafirai, wato wannan shine hukuncin kafirai. Duk lokacin da ya kasance kafirai sun yaƙe mu, to lalle wajibi ne mu ma mu yaƙe su. Ina fata ana tare da ni. Arwato daga Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi, Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin Jami'ul Bayan yake cewa wannan aya wato ana magana ne ga wato muhajirai wanda suka yi hijira daga Makka, wato suka tafi Makkatul Mukarrama, shine lokacin da suka samu kokoncin zuwa su yi umra din nan. Wasu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna jin tsoro su zo su yi umra, domin suna tsoron kafirai su faran musu, tunda su kafirai ba su da amana. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma, wato ba sa su sautawa, babu wani alkawari da suke kiyayewa na mu'minai. Kafiri bai da amana, wato na ƴan uwansu ko wata amana da za ku ce ai akai amana tsakanin mu da su, babu yaƙi. To la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma yurzunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun, shine babu wani sassauci ko wani alfarma ko wani rangwame da suke yi ga musulmai, babu shi, in dai kafare ne. Duk lokacin da suka samu dama burin su sune su kashe mutu waje-waje da mu. Shi yasa Allah yake cewa in yasrafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wad-dula wa takfurun. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari yake cewa wannan aya wato tana magana ne akan muhajirai, an gane ko? A damirin kuma damiri ne na kafirai, شيني واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوكم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وحتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وفإن قتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أما إذا سن كام حنا ينسو وتسن حنو دقا يا أنكم دقا سم تنسنكو دقا باقو صوروه daga taimako farmaki da kashe ku da ƴaƴanku da ƴaƴanku da kuma kashe abin nan rushe wuraren ibadunku in sun kama hannayensu wato sun hannu daga aikata haka fa in ta'u fa inna allaha ghafurur rahim to Allah ne gafara ne kuma mai jin kai wato in sun daina abin da suke na yaƙanku to Allah subhanahu wataala zai iya yafe musu zunubansu idan sun shiga addinin musulunci قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين سوصبي لهنا اللوكة إنا قام صايا أنا آيوين أعطي فائلوري لما لم يستفد ما سلمين يوى أما اللوكة سياري إلى الله سبحانه وتعالى يقيم الشكرة من الزوى بما ماشي مقارة من متاسد ومن مقارة بوطة bayani akan wasu matsaloli da fa'idori da malamai suke bayani insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka fara albarka kuma ya sa ga muna karbi gare shi abin da muke kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana jiya akwai wanda ya rubuto tambaya to tambayan na nan shi inda na saka idan yana nan zai iya fara rubuto ta ko kuma zai iya yin ta idan wato zai iya yin idan yana nan zai iya yin idan kuma ba zai iya yi ba yana so ya rubuto ne to zai iya wato rubutowa in kuma yana nan zai iya daga hannu sai ya yi tambayan sakacin mai addu'a to shi kenan kai ne ka yi tambaya ok na'am Na'am. Bayanin tambayan da yake shine a tafsirin mu mun sha bayanin cewa Allah subhanahu wataala al-fawahish ababe masu kyau da ya haramta. Ina ga mun yi wannan bayanin karkashin tafsirin fara Allah subhanahu wa ta'ala halala lakum lailatu siyamin rafatu ila nisa'ikum idan ban mance ba mun yi bayanin cewa malamin su istinbati karkashin fara Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun a lokacin da muke tafsirin wannan gaba na wannan aya muka ce menene hikiman da yasa anan Allah subhanahu wataala yace tilka hududullahi fala taqrabuha a can gaba sai Allah yake cewa tilka hududullah fala ta'tadduha sai muka ce saboda anan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya lissafo su wanda baya so a aikata su an gane ko haramun ne aikata su sai muka ce abubuwan da suke haramun aikata su wato kusantan su ma haramun ne sai muka ce misalin inda Allah yake cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kun ga anan Allah ga ma ya Allah subhanahu wataala ba wai ya ma ce wala taf'alu zina bane ba ce kada ku aikata zina bane wato kusantan zina din karan kansa ma haramun ne ballantana kuma aikata zina din to sai muka ce duka a gaskiya zance mafi inganci dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta su kusantan su ma wato haramun ne ba a so mutum ya kusance su muka buga misalai kamar da shan giya da kuma kusantan har kusantan dukiyoyin marayu din da kuma fawahish din da kai magana a ce fawahish manyan laifuka ababe marasa kyau irin su caca shan giya da sauransu yanzu misali kai sai ka ce baka shan giya amma sai kunnu a ganka wato da giya a cikin motanka ko kuma a dinga jin kayanka da ne a warin giya to kaga hatta sai da giya ai haramun saboda ne ko mutum bai sha ba amma tunce yana ta'amuli da ita yana sai da shi ma haramun saboda khabisa ce abu ne wanda aka haramta ta kuma duk abin da aka haramta ta sai da shi kai ce makekeniya wajen me wajen yada wannan abin da aka haramta din hatta al-allama shi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen duk ya ce akan haka su imamu al-Qurtubi akan sai da su din haramun ne to kuma kusantar su din gaskiya haramun ne ina fata an gane to abubuwa shi yasa Allah ya ce fala taqrabu wa bi ce fala fa'alu hadha haka shi Salih al-Uthaymeen ya istinbati karkashin wannan aya amma a cikin abubuwan da ake so mu aikata su sai ake ku aikata su amma kada ku wuce gona da iri wajen aikata su shine tilka hudula a can shafin wa in azama talaqa fa inna allaha samiun alim ku aikata su din amma fala ta aka ruwa kada ku wuce gona da iri misali salloli an ce su yi sallah biyar sai mutum ya ce shi yanzu sannan farilla zai mai da ita farilloli guda goma saboda yana jin kansa da ƙarfi to kaga wannan ba a san haka an gane ko tun da dai Allah ya ce ayi guda biyar din nan ka yi kokari ka takaita a biyar din za ka iya yin nasu shi misali azumi watan ramadan an ce wanda yake wajaba wata ɗaya ne sai mutum ya ce shi zai ƙara wani wata ɗaya a shekara an gane zai wajarta ma kansa wai shi ma yana cikin watan azumin ramadan kaga wannan dai yana cikin falata a kaduwa haɗin ina fata an gane to dukkan wasu ababe da aka yi umarni a aikata su na ibadu ko na halal shi ita ibada tawakkusi ne asalin ta al'asar su ibada ta tawakkus shi yasa malamai suke cewa mutum baya samun ladan duk ibadan da zai aikata sai ya cika sharuɗa guda biyu shine ikhlasi da mutaba'a wato jin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda ya umarni a aikata aikata shi haka kaman saukan alqur'ani kun ga ai da ya karshe saukan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halasta shine sauka uku a sauka a kwana uku ko ba haka ba sauka a kwana uku to kaga baya halasta a mutum yanzu ya zo ya ce kullum zai dinga sauke alqur'ani sai dai ga masu gyaran hadda babu da shi akan haka din to shine falata aka duba haka azumi karshen azumin da aka halasta shine azumi irin na azumin annabi Dawud alaihi salam kai yau ka sha gobe kai jini ka sha gata sai mutum ya zo ce shi kai kullun azumi zai dinga yi amma abu isra'il da muka yi bayanin sa jiya ina ga aiki kullun ce shi ba ko wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana huduba sai ya zo ga mutum a cikin rana a tsaye annabi ya rike yana huduba daga ganshi yayi cikin da kaman wani gunki a tsaye annabi ce me yasa mutum ne a tsaye a cikin rana sai sabo suka ce ai abu isra'ila ne sunansa ai ya yi alwashi ne akan shi ba zai taba zama cikin inuwa ba kuma ba zai taba zama ba kullum zai dinga tsayawa ne cikin rana a tsaye wato da niyyar wai ya samu kusanci da Allah subhanahu wataala kuma ya dau alwashin cewa ba zai yi ma wani mutum magana ba saboda shi magana da mutane yana ganin kaman ba mamaki wani ya zo ya dashi da labarin banza na duniya ko gulma ko makamancin haka sai dau alwashin ba zai ƙara yi ma wani magana ba kuma zai ta yin azumi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce muruhu ko umarce shi ya zo ya shiga inuwa ya ji daɗin duniya yanda mutane suke ji an gane ko sannan ya zauna wannan tsayuwa da zai ta yi yamun nahari wannan babu dalili a kai an gane ko sannan ya dinga yi wa mutane magana saboda ne mutane ma suna da haƙƙi a kansa to kun ga wannan qurba din wato wannan ibadan da ya sanya ma kansa wannan babu ita a addini babu ita a shari'a annabi ya sanya ta to ko da yayi zai da lada akan wannan ya wuce gora da ido shine tilka hududullahi fala ta'tadduha ina fatan an san dandan ta ka tashi ka na muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da muka